A cikin mata da ke fagen siyasar Najeriya musamman arewa waɗanda ke neman a dama da su ɗan. Malama Amina Ibrahim Bibi Faruk ‘yar takarar majalisar wakilan tarayya ce da ke neman ta wakilci mazaɓar Gezawa daga Basawa a jihar Kano wacce ta sami nasara a zaɓen Sidda Gwani ƙarƙashin iyon babbar jam’iyyar adawa ta PDP inda take cewa.
A gaskiya mata suna samun matsala na farko na wurin kuɗaɗen harkan nan ma. Kin ga dai inda wannan zaɓen ya kasance a tumbana ma dai daga sama-saman nan lokacin da aka je ana zaɓen abubuwan nan da zannan harkar da ake ta yi ta dalige. To alhamdulillah dai idan har mutanen ka suna son ka ba kai ka fito ba mutanen Geza da Gabasawa ba abinda zan ce musu sai dai godiya sun kalle ni sun ga na cancanta sun ga cewa kuma ya kamata su dauke ni saboda haka ba su dora min wani abin da yafi karfi na ba gaskiya na biyu kuma gaskiya mata ana samun banda na cewa sai an zaba in kin kula banda jam'iyyar PDP duk zaben nan da aka yi na kasa-kasan nan duk sauran nada mutane ake yi to kuma a nada wannan sai kiga sai an dora ka akan sikeli an ga tukuna ma me kake da shi zaka iya kawo wa party banda cewa zaka kawo kuri'un ma nawa ne da sannan za a dora ka to mata kuma suna samun matsala irin wannan gogayyar da maza kuma gaskiya da kuma goyen baya na ƴan uwa da abokan arziki da iyaye da mazajen mu ma especially su in suka nuna goyen baya za su ga cewa abubuwan sun tafi kalubalen da mata suke samu banda zan ce cewa ba su da kuɗi ba su kuma da goyen baya na manyan jam'iyyun shine tsoro irin suna ganin kamar sun shiga wannan harkar din sun faɗi to kuma sai yaya to shi kuma rayuwa har abada dama in baka faɗi ba ma ai ba za ka tashi ba
malama Halima Tahir mai fafutukar ganin cewa an baiwa mata dama a fannin rayuwa daban-daban ciki har da siyasa ta hanyar shagokan a bawa mace shugabancin ƙasa a bisa dalilan addini da al'ada tana mai cewa
ni ina ɗaya daga cikin mutane da suke kira da a dinga ba mata damammaki da su taɓuka rawar gani a fannoni daban-daban siyasa ne da wurare daban-daban da ake ganin mace za ta iya taka rawar gani a wajen amma a fannin shugabanci kam ina da shakku a kai kin ga a matsayina na ƴa musulma na riga na san addini na bai yadda mace ta yi shugabanci ba kuma na san a al'adance ba a yadda mace ta yi shugabanci ba amma koda ma an bayar to akwai wani lamari ne da harka da maza yana da wahala saboda a duk lokacin da aka ce ƴa mace tana aiki a cikin maza to suna mata kallon kaskantacciya kuma mata mu ne damuwan kanmu saboda idan yau aka ce an ba mu dama da mu je mu yi shugabanci to mu dinnan mu za mu kashe kanmu saboda kishi da hasada da bakin ciki da mata suke wa mata ƴan uwansu
duk da yawan mata da kuma yadda suke fitowa fansu da kwarkwatar su jeru a kan layi dan dangana ƙwarar su a lokacin zabe bayan zaɓe ‘yan tsirari ne ke samun makamin siyasa in ji ‘yan fafutukar nema wa mata matasa da ƙananan yara ‘yancinsu a ƙasar malama Maryam Mamman Nasir
idan kika dubi yawanmu mu mata don aka duba da maza mu fa za a iya cewa mu ne kashi 65% na yawan mutanen Najeriya amma idan aka tashi duk abu harka in ya zama na siyasa ne ko na cigaba ne wallahi matan da za a ɗauka a saka ‘yan tsirari ne a ciki komai sai mazan sun mamaye komai ba mu da wani amfani a wajensu sai lokacin da suka ce ku fito sai mu fito lokacin da basu ce mu fito ba sai mu zauna ai rayuwa ba za ta ci gaba haka ba amma yanzu mazan Najeriya sun sha mamman warki yanzu muka sa takalmi muka kuma daura da mara yaki da nema wa kanmu haƙƙi ba za fa mu dina ba za mu abinda mazan Najeriya suke nuna mana musamman a harkar siyasa ko harkar mukamai shine mu din nan bai dace a bamu ba amfanin mu sai dai mu zauna a gida mu haifi yaya mu dafa abinci to wannan ba za mu yarda da shi ba anyway zan iya cewa mu matan ba mu farga yanda ya kamata ba kuma har muka bari maza suka dinga raba mana kanmu amma yanzu mun gane cewa da gangan suke raba mana kanmu so yanzu za mu haɗe kanmu mu zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya mu muke fita mu zaɓe su ƴaƴan mu yanzu ba za mu zaɓe su ba za mu zaɓi kanmu
da take sharhi kan wannan batu wata da ta nemi cikin takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP a zaɓen fitta ɗan takarar shugaban ƙasa na baya bayan nan ta ce
sunana Shepherd Milo Dorothy Nuhu tun da aka soma demokradiyya maza ne ke samun shugabancin ƙasa ba taɓa samun mace da shugabanci ba ko mataimakin shugaban ƙasa ba to yanzu ya kamata a canza tafiya don a samu canji don tuntuni muna nan muna abun yanda aka saba yi amma yanzu ya kamata mu canza don in mun ka ci gaba da yi yanda mun saba ya nuna kenan watan ba mu san canji ba mu mata a ba mu mujara ba a gani mu nuna muku abin da muke da shi a zuciyarmu na uwa zuciyarmu na kula da jama'a zuciyarmu na tausayi
idan za a kwatanta da shekarun baya za a iya cewa mata a sassan Najeriya sun yi ƙoƙari sosai wajen shiga fagen siyasa musamman ma a neman takarar shugabancin ƙasa inda aka sami Chesna Bimilo Dorothy Nuhu a Kenova ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP Oju Ken Ohanenye ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki sai kuma Sanata Aisha Binani da ta sami tikitin gwamna a jihar Adamawa da dai sauransu Dima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.